muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da Madaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya darajar takardun kuɗin ƙasar wato naira ce ke ci gaba da faduwa al'amarin kuma da ya fara shafar farashin kayayyaki. A birnin Yamai na jamhuriyar Niger kuma jama'a ce ke ci gaba da nuna fargaba dangane da yadda 'yan fashi suka fara kai farmaki a kewayen bankunan birnin. Idan muka sake komawa Najeriya za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda Dai da shugaban hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai na kasar Shehu Balarabe Ilela game da dalilan gwamnatin kasar na bayar da lasisi 159 ga wasu sabbin gidajen watsa labarai a lokaci guda. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana amma dukkanin su sai an saurari labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Laraba, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wa gwamnatin Habasha cewa ta nuna masa wata takarda ko shaida da kasar take da ita akan zargin da ya kai ga koran manyan jama'a aikin jin kai su 7 daga kasar. A wata musayar kalamai da ba a saba gani ba, Antonio Guterres ya jawabi a kwamitin sulhu bayan da jakadar Habasha ya yi zargi-zargi akan ma'aikatan majalisar, ciki har da zargin sun kara yawan mutane masu bukatar taimakon jin kai da mutum miliyan guda kada san ambato mace-mace da ba a yi ba. Guterres ya ci gaba da bayani cewa sau biyu yana faɗa wa Prime Minister Abiy Ahmed idan yana da wata damuwa ta rashin adalci game da wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya to ya faɗa masa kai tsaye saboda shi kuma ya gudanar da bincike. Kani ya kara da cewa matakin da Addis Ababa ta dauka ya saba wa dokar kasa da kasa ta ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya wanda manyan dokokin duniya suka ba su kariya. Guterres ya nana ta cewa yana bukatar gwamnatin Habasha ta bada haɗin kai domin ma'aikatan jin kan su yi aikin da ya dace na rage radadin wahala da miliyoyin 'yan Habasha ke fuskanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jama'an Faransa ya yi ma'ana ainun kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Yana da matukar muhimmanci ga Amurka ta ga nahiyar Turai baki daya musamman ƙasar Faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin Indo-Pacific. Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a Paris babban birnin Faransa. Ya kammala rangajinsa a Turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar rayuwar tattalin arziki ta OECD. Blinken ya bada shawarar cewa Amurka da Faransa za su iya yin aiki akan damuwa ta bai daya a yankin Sahel na Afirka da kuma tsaron na haɗin gwiwar Amurka da Turai. Shugaban hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a kasar na karuwa cikin gaggawa har ma lokaci na kurewa kafin shiga lokacin sanyi. Lokacin sanyi na gab da shigowa, in ji Mary Ellen McCroarty, babbar daraktan shirin abinci na duniya a Afghanistan, tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a Kabul. Ta ce muna da sanyi mai tsanani a Afghanistan, farashin mai da ke tashin goron zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu. Gabanin talbar ta kwacin mulki a Kabul a ranar 15 ga watan Agusta kada ta kafa gwamnati. Dama kasar tana fama da matsaloli na tsawon shekaru da suka hada da fari da yaki da cin hanci da rashawa da kuma annobar COVID-19. Sama da mutum miliyan 18 ne ke bukatar taimakon jin kai har da mutum miliyan 14 da ba sa samun abinci. Akwai kuma yara miliyan 2 da suke kan hadarin kamuwa da tsananin tamowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta bada shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria. An tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira Mosquirix a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a Ghana da Kenya da Malawi, inda yara sama da 800 suka samu rigakafin. Hukumar ta WHO ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka ƙananan yara a kudu da saharan Afirka, inda yara 260,000 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a duk shekara. Rigakafin da ake bukata a baiwa yara sau hudu yana yaki da kwayar cutar malaria ta Typhus Pharum mai hadari a duniya, kana mafi yawa a nahiyar Afirka, in ji WHO a wani sanarwa ga manema labarai. A cewar mujallar The Wall Street Journal, za a kwashe shekaru da dama kafin rigakafin ya isa ko ina a duniya. A ƙarshe, Pakistan ta naɗa Laftanan Janar Nadim Anjum sabon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar. Ya dai maye gurbin babban daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ISI a takaice, Laftanan Janar Faiz Hamid, wanda ya jagoranci ma'aikatar tsawon shekaru biyu, kana zai zama babban kwamandan rundunar sojojin Peshawar. Sashen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ne ya sanar da wannan naɗin a ranar Alhamis a matsayin wani ɓangare na sauye-sauyen shugabancin soja. Masu lura da harkokin soja a ƙasar sun maida martani akan naɗin, suna fatan cewa naɗin da aka yi wa Hamid na nufin akwai yiwuwar zai shiga sahun masu neman mukami mafi girma na sojin ƙasar a sabuwar shekara.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda darajar takardar kudin kasar wato naira ke ci gaba da faduwa, hakan kuma na shafar farashin kayayyaki. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da karin bayani a wannan rahoto.
A 'yan kwanakin nan dai darajar naira a Najeriya sai kara faduwa kasuwar wasu ke yi, yayin da darajar dalar Amurka ke kara tashin goron zabi. A wannan mako sai da aka canza a dalar Amurka daya akan kusan naira 600 kasuwar bayan fage. To ko me ke jawo hakan? Dr. Yusheu Aliyu, masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Kasancewan kasan dogaranta da abubuwan da ake shigowa a kasa a ciki, hada tataccen man fetur wanda ake kashe kudade masu yawa a kansu, ya shafi yanda ake samar da ita dala din a cikin kasan da kuma irin bukatuwar da ake da ita domin kasuwanci wanda ya shafi abubuwa daban-daban a cikin kasan. Na uku kuma ya shafi biyun mutanen kasan waɗanda ko da yaushe idan suke almundahanu saboda kasancewa an sa wasu wato BVN a bankunan mutane da yawa daga cikin 'yan kasan suna buƙatar su canza naira zuwa dala domin su aje shi, wanda a turanci ake ce mishi dollarization, waɗanda da yawa daga cikin mutanen Najeriya sun koyi wannan ɗabi'an kuma suna yin wannan ɗabi'an. Saboda haka kullum ana buƙatar dala ba don kasuwanci ba, ana buƙatar dala don a ije ta saboda wasu akiyaye wasu abubuwa. Haka kuma akwai tsare-tsare da aka kirkiro su waɗanda na rage darajar kuɗin ƙasan, wanda ake tunanin cewa in an rage darajar kuɗin ƙasan zai sa masu zuba jari su zo su zuba jari a ƙasan, wanda kuma akwai bambance-bambancen ra'ayi akan ita kanta wannan din.
Hauhawar farashin dalar Amurka a cewar 'yan kasuwar Najeriya ya jefa su cikin matsala.
Sunana Alhaji Isa Adamu, mataimakin shugaban 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya na Arewa Traders Association of Nigeria. Sanadiyan hauhawan wannan farashin dala ya jawo mana ƙarancin jari. Idan misali kana da kuɗi naira miliyan 5 ko miliyan 10, idan zaka siyo misali dila 100 ko dila 150 ko dila 70 haka, yanzu bai wuce ka siyo dila 30 ko dila 35 ba. Wanda wannan dila 30 ko dila 35 da zaka siyo kuma a yanzu, saboda tsananin da wato farashi ya riga ya hauhawa, ba zaka taba samu wani riba na kirki wanda har zai sa kai ka iya rayuwa, ka biya bukatunka na yau da kullum, ma har ko ka iya ka taimaki wani ba. Saboda haka muna cikin matsala na ƙarancin jari. Idan da dala tana ƙasa, to zaka siyo abu mai dan yawa. Yanzu dala ya riga ya hau,
ko yanzu menene ga Dr. Yusheu Aliyu?
Dole ne shi wannan ɗanyen man fetur ɗin da ya yi wanda dama da akan je a siyo shi a ƙasashen waje, a dawo da akalan samar da man fetur ɗin nan a cikin ƙasar nan, a rinka tace shi, wanda zai rage amfani da daloli wajen shigo da shi a cikin ƙasar nan. Haka kuma ɗabi'an mutanen ƙasan waɗanda suke canza naira ta koma dala, shi ma sai an duba shi.
Cewar Alhaji Isa Adamu, yanzu akwai abin da suke son ƴan Najeriya su gane.
Muna so mu yi amfani da wannan dama mu shaida wa su mutane wanda suke zuwa kasuwar mu cinikayya. Wannan tsadar kaya ba dadin sa muke ji mu ma ƴan kasuwa. Mu ma kanmu ya jefa mu cikin hali na kunci da wato karancin jari da kuma mu kanmu abin da muke samu ya ragu kwarai da gaske. Ka hanyar da yanzu kokari muke yi mu ga mun kare kanmu har ai zuwa lokacin da Allah zai kawo sauki wannan al'amarin.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda matakai da gwamnatin Najeriya ke dauka zai taimaka wurin kara tada ko madar darajar nairar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda jama'a ke ci gaba da nuna fargaba dangane da yadda ƴan fashi suka fara kai farmaki a kewayen bankuna musamman ma ya mai babban birnin kasar, inda a cikin kwanaki uku kacal sau biyu barayi suna tare mutane dauke da miliyoyin kudade na sefa ko dai za a kai ajiya ko kuma an ciro su daga banki. A wata hira da Suleiman Muni Barma ya yi da shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu, ya buƙaci hukumomi da al'umma su tashi tsaye don karya lagon waɗannan miyagun iya.
Abinda ba mu sani ba farin a cikin birnin Yamai ko a cikin mayayen birane namu, yau gashi an fara yin shi, kuma abu ne wanda idan ba a dauki matakin nan ingantacci ba an ka fuskance shi to zai kamari kuma ya tada hankalin jama'a dangance da yanayi wanda ake ciki. Ba a san ba yau abinda muka ji ga makwabta ka dauko kuɗi da banki ko cikin mota a tarbe mutane da bindigogi ana halbe-halbe. Wannan abu ne wanda muka gani ga wasu kasashe na makwabtanmu inda rashin tsaro ya yi kamari. Ba mu san shi ba, don haka ya kamata a kalubalance shi da duk wata dubara da wani abu wanda ya kamata a yi saboda a tsaida shi. Kana jin ɗari-ɗarin tahiya wurin aje kuɗi ko wurin ɗauko su, musamman ma in kuɗin suna da yawa. A ganin mu abu idan yana sabo aka tunkara shi a yi maganin shi. Kuma irin waɗanda abubuwa in ka diba suna da alaƙa ga dole al'umma su ma su ɗauki matsayinsu na su yi rayuwa tsakani da Allah ga matsayinsu na 'yan ƙasa. Tunda waɗanda abubuwa mafi yawanci an ka yi su, to za ka ga an samu abin da aka ce ma complicity gama kai. Don haka muna ganin jami'an tsaronmu suna buƙatar irin sabon horo na irin waɗanga sabon ta'addanci da karibu a cikin ƙasarmu. Kai ya zamanto ya samu gindin zama a cikin ƙasarmu. Kenan jami'an tsaro su tsananta bincike, su tsananta neman labaru na sirri, unguwa-unguwa, menene mutane suka yi, menene suka tsanada. Na biyu, su kankansu al'umma su yarda su yi ka ba jami'an tsaro haɗin kai wurin ba da labaru ga duk wani motsi ko duk wani gungu wanda sun ka gani na jama'a wanda ba su yarda da shi ba. Tunda cikin unguwa-unguwa kowa ya san kowa, tun yanzu ana iya a ɗauki matakin ne. Shi abu in ya fara tun yana jariri aka tunkara shi ba sai ya gangata ba kwari.
Nasiru Saidu kenan shugaban kungiyar Voix des Sans Voix a hirarsu da Suleiman Muni Barma. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai na ƙasar ta ba da lasisi ga sabbin gidajen watsa labarai 159 a lokaci guda. A wata hira ta musamman da shugaban hukumar Shehu Balarabe Illela ya yi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda, ya bayyana dalilan da suka sa gwamnatin Najeriya ta ba da waɗannan lasisin da amfaninsu ga ƙasar. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Dama daga cikin aikin wannan hukuma shine bayar da lasisi wa kafafen watsa labarai a nan ƙasar, ko da talabijin ne ko kuma radio. To a kowane lokaci muka samu mutane suke neman a basu lasisi. Muna da lasisi a wannan karon, mun tura takardu sama da wajen kusan 300 wa ofishin domin a amince musu. To alhamdulillahi an yi abin da shugaban ƙasa ya yi amfani da ikonsa, kuma wanda an dade ba ya kamar haka ba, ya ba da lasisi wa ofisoshi da kamfanoni da mutane 159 a wannan karan. Kuma banda wannan akwai sama da dari wanda suna jira su ma za a ba da su. To kun ga wannan ba karamin ci gaba bane a ce shugaban kasa ya amince da ake cewa ba yancin jarida, ba ya san gidajen jarida, a ce kuma shine yau yanzu ya sa hannu ya ce a ba da gidajen kamfanin 159 su bude gidajen radio. Kin ga dole ne mu yi jinjina ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan wuri.
Ta yaya kuke faɗakarwa ne a bin dokokin hukumar ku?
Lokacin da kazo zamu baka lasin domin ka bude gidan talabijin ko radio a cikin takardun zamu baka akwai kairujin mu shimfiɗi a ciki. Na farko kazo ka cika form ka register ku da wani cewa kana sha'awa kai. Na biyu da muka zayyana a tsara maka tsarin gidan radio ma kansa tukunna wanda ina da ka saka wannan ina da ka saka wannan da tsara maka shi. Akwai muna technical officers wato masana akan wannan tsare-tsare wanda in baka su zamu iya za a iya yi maka shi. Sannan banda wannan kuma idan mun gama zamu hada mu kai ma minista na watsa labarai wanda shi kuma zai kimtsa komai da komai ya miƙa ma shugaban ƙasa wanda kuma shike da fadi na ƙarshe akan wannan. Bayan jami'an tsaro na rukuni daban-daban sun yi bincike sun ga cewa ka cancanta babu wasu 'yan ta'adda da suke goyon bayanka, babu wata ƙasa da take makiyar Najeriya ce da take goyon bayanka. Sannan sai a turo mana bayan shugaban ƙasa ya sa hannu na amince to mu kuma sai mu rubuta lasin ɗinka mu baka lasin ɗinka, amma ba za ka izubin ƙasa mu Najeriya ba da yake nan. Na biyu ba za ka yi abin da yake zai soki wata ƙabila ko wani addini ba. Sannan na uku za ka yi amfani da wannan lasin ne domin ci gaban Najeriya kuma haɗa kan al'umman Najeriya. To akwai sai ƙa'idodin da dama wanda dole za ka samu kai amma kisan dan adam kuma yadda yake kana bashi kuma sai ya zo maka wani abu daban. Lokacin da ya sami lasin ɗin hannunsa sai fara zama ka wani ɗan adam kuma sai a fara kayya da shi yana cewa yana da yanci. Amma lokacin da ya zo yake neman lasin ɗin ya manta da yancinsa, ya manta da cewa shi ne ya sa hannu cewa ya yarda da waɗannan ƙa'idoji da muka bashi.
Akwai dokar hukumar da ta haramta watsa labaran kafafen ƙasashen waje kai tsaye, ba ka ganin kaman wannan dokar yana ƙara wa kafafen ƙasashen wajen farin jini fiye da waɗannan na cikin gida da kuka ba lasisi?
Ni kamar yadda nake faɗa ni ɗan jarida ne kuma dadin abin na yi aiki a Najeriya kaɗan kuma na aiki a kafafen watsa labaran duniya ɗin, na san me suke yi. Saboda haka babu wani wanda zai ɗaga min ido ya kalle ni akan maganar harkar watsa labarai musamman wanda suka shafi na ƙasashen duniya. Tunda na shafi shekara 30 saboda haka na san kabli da ba'adi na kafafen watsa labaran duniya, na san menene muradansu, na yi aiki a cikinsu, a nan na koyi harsunansu. Saboda haka babu wata ƙasa da za ta yadda kawai daga Najeriya ka duka tura mata labarai cikin ƙasanta da harshen ka ko da harshen ita take magana da shi, ba su yadda ba. To dan menene yasa mu kuma za mu bari kawai ka je ka kimtsa labaranka daga wata ƙasa ka duka watsa mana shi kai tsaye a wannan ƙasa? In akwai wata ƙasa da ta amince da a mata ka gaya mun sunan wannan ƙasar, ka faɗa miki cewa ba haka al'amarin yake ba.
To kenan ba za a gyara dokar ba kenan?
Ba maganar gyara ba, dama ɓace take ba ai, ba maganar a kada gyara abin da ke a ɓace ne ai. Dama doka ce da aka yi ta aka hana a watsa labarai kai tsaye, ai ba laifi ba ne haka.
Shehu Balarabe Illela kenan shugaban hukumar da ke kula da kafafen watsa labarai a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda kungiyar kasashen duniya masu magana da yaren Faransanci wato OEF tare da gudunmuwar gwamnatin Niger da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka kaddamar da wani tsari na yi wa yara da mata kusan 300,000 takardar haihuwa kyauta a karamar hukumar Dingas da ke yankin da Magaram. Mai martaba Ahmadu Zakari shi ne sarkin garin na Dingas ya yaba da wannan tsari kamar haka.
Wannan abu ne wanda dama mu muke jira wannan audience foreign da ake ce mishi a zo ya karkara gurin talaka a yi mishi takardar haihuwa wanda bai an da Allah bai saba yake da ya samu damar yi mishi yin takarda, don sabida duk wanda ya huce sati biyu ba a mishi ba takardar haihuwa dole ne sai ya tashi daga nan mu sai ya yi kilo wani gun 100 tare da wakilinsa don a yi musu takardar haihuwa. To wannan gashi gwamnati ya gayyato mana OEF tare da makarabansu an zo halle gida za a yi musu a cikin gari 10-15 na kantunan komin wannan tamu. Wannan abu ne mu mai muhimmanci saboda matsala ce wadda muke da ita ake so a warkasu da wannan da ita. In ka diba yaran wanda suke shiga makaranta tun daga aji na ɗaya har aji na shidda sai sun zo lokacin da za su jaraba wanda za su jaraba, to a lokacin nan ne uwayensu dole su ciro su kullu dan su je su wa nan yalan takarda aihuwa. Kira da zamu yi ga gwamnati tare da su OIF da duk sauransu wanda suke dafa wannan fanni, muna so su kalle mu da idan rahama. Wannan guri namu yana buƙatar irin wannan abun a lullunka shi. In ka diba wannan abu da za a yi, mun ji suna cewa suna so su samu 300,500. Ni na imani mutanen da za a samu a cikin wannan ɗan kwanakin da za su ɗauka aƙalla an samu 700,000.
Kara sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da Magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin na kasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya tabo batutuwan da suka shafi kurame a albarkacin makon musamman na Majalisar Dinkin Duniya, wanda ake hidimomin sa a makon karshe na watan Satumban kowace shekara. Kamar yadda aka ci, shirin na kasa ya maida hankali akan ilimin yara kurame. A yau ma za mu dora daga inda muka tsaya a hirar da muka yi da Sha'ibu Audi, daraktan makarantar kurame ta birnin Yamai.
Karantar sa yaron kurma sai wanda yayi kurmanci. Ba Faransai kadai ne, koko kana da pedagogy kai turanci, dole sai ka iya magana kurame. To wannan magana nan ne, in ba mutum ya sa kanshi ne wannan magana a koyo shi, ba karami abu na ba. Yawin da masala babba ya ce wajen college ne, duk wacce yaro yana da professor kamar boko haka, tunda su matiyar kala-kala ne. To in ka dauke sai ka gani akwai professor biyu wanda sun samu formation da maganar kurmanci, su kuma ba su iya yadda ake so ba. Me ne kamin suna kwatanta musu yayi dai babu.
Akwai yara da yawa kurame da ke ɗaukar karatu a nan ne?
Alhamdulillah, muna da yaro 187, cikin su akwai mata 69.
To ya kuke ganin yadda suke mai da hankali akan sha'anin karatu?
Suna son karatu. Ka san duk wanda wani yaro da ya zo nan cikin family ne hito. To cikin family nan yana gani ɗan uwansu su suna ta yi karatu. Shi ma ya ce ma uwaye, ni ma ina son ta yi karatu. Duk wanda suka kawo yaron sai suke sun masa mu. Sai ke oh ya kai sun masa ku. Ai su ma suna da yanki a ba su horo. Kuma yana da kuzari, kuma yana da ambition, yana da buri kwarai ya yi karatu koko ya koyo wani abu. Amma sai ka gani wani bi akwai problem, tunda malamai su tuwa college da lisekin nan ba su iya kurmankin nan. Akwai wanda ba su taba yi kurmanki, kamar dauki wani mushe ya zo kamar yana mathematic, to in ya zo bai iya kurmanki ba. Ka san dai baki kare ne ana gani yana magana. Me lesu ba su ganewa. Me mule faran ubannin da suna ce muna wannan akwai kiz nake nono ba wani abu na ba. A yi magana a gane da juna, wannan ne masala. Yana gani wanda ba kurma ba, kuna magana kuna dariya. Amma shi in yazo ya tambaye ka wani abu sai ka ce kai ni ban gane ba. Kai menene yake so? To kun ga wannan akwai ciwo kurai.
Baya ga matsaloli na karancin malaman da suka lakanci maganar kurame, wadanne matsaloli ne kuke fuskanta? Babu, akwai wadatar kayan aiki haka?
Gwamnati yana kawo ina shi kokari, amma na gwamnati bai isa. Wani bi dole sai dai lefaran kuma su iyaye kuma su samu su kara. Sai su samu su kara. Amma kamar mun dauka wajen su, mun muna aiki da abin da ana ce dictionary da sin, kamar mu dictionary kin muna abin nan na kurame ne. Akwai wannan, akwai alphabet, to akwai language sin kin nan, don ku wadannan duk akwai. Kuma mu nan alhamdulillah muna da partner a bakin hulda kungiyoyi ne masu zaman kansu su ma bankin abinda gwamnati yana kawo suna kawo nasu kokari in na dauki misali ga sal na informatics kungiyoyin ONG ne suka yi muna da wannan classmanin shi je kinnan duk wani kungiya da ana ce mai remember Niger sune suka yi muna har da wannan shato to kuma akwai akwagwadon su kuma da suna kawo mutane ko wajen ba da karatu ko ko wajen kare ilimi wajen kawo abinci tunda nan shakin midi nan ne yara suke ci abinci nan yamai kwallo wanda kura mai zalla ne suna zo su yi karatu ita kadai ne to yara suna zuwa da ko'ina in mun ce midi su koma gida lissuwar su zo faran basu da hali dan wannan ne muka ce to muna rike su midi su ci kuma tarezer mu shiga wajen kanzer mu suke su sabuka guda ne suke yi
to masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Shaibu Audi director makarantar kurame ta birnin Yamai ni su da Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ni lafiya
Shagai da Malam Sili sai kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
ta yaki da hakan ma'adinai ta barauniyar hanya yana babban sarkin dabban ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labari jaridar ta ce dabban wura yana Muhammad Bukari na biyu ya bayyana damuwarsa game da yadda ake ci gaba da lalata gandun dazukan kasar Ghana yana cewa hakan din na barazana ga rayuwarmu a nan kasar zuwa wannan lokaci ya caji gwamnati ta inganta yaki da take da masu hakan ma'adinai ta barauniyar hanya wadda aka fi sani da suna galamsai da waɗansu harkoki da ke lalata gandun dazukan kasar ne yake magana a fadar gwewa a IND cikin jihar Arewaci sarkin na dagban ya bayyana cewar fadarsa a shirye take ta bayar da dukkan mawata domin kawar da wannan mugun aiki ɗan sanda sun kau da wani zub da jini a yankin Kurobo jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani abin mamaki ya abko a dumasa Kurobo cikin jihar Gabashi a ranar Lahadi yayin da matasa bainin jama'a suka tofi wani sarki daga kullun yakinsa da kuma takalmin sarautarsa nene tete zogle wanda aka fi sani da suna Francis Osakono da ke ikrarin shi ke mallakan sarautar Pingwa a cikin yankin sarautar manyan Kurobo yayin da yayi niyan shiga filin wani wasan idi nasu na shekara-shekara na manyan festival ya haɗu da kushin matasa magoya bayansa waɗanda ke zarginsa da yaudaransu su kauracewa majalisar gargajiyar manya Kurobo karkashin shugabancin Nana Sakiti na biyu kono na manya Kurobo ban zabi wani a matsayin magajina ba in ji shugaban ƙasa jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shugaban Nana Addankwa Akufo Addo ya faɗa cewar bai zaɓi wani a matsayin magajinsa ba ya ce duk wani mataki ko kuma dai wani abu a game da haka riga malam masallaci ne a ainihin tsarin demokaraɗiyyar jam'iyyar NPP sai dai shugaban ya nuna cewar zai taimaka wurin gangamin duk wanda aka zaɓa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2024 da yake magana a POFM da ke wani tashar rediyo da ke Adamu Tsuguni a Kumasi a ranar Litini yayin ziyararsa na kwanaki huɗu a jihar Ashanti shugaban ya ce zai yi ƙoƙari ya yi taka tsantsan domin tabbatar da haɗin kan jam'iyyar wannan bukari zo ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
A gaida Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.